والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. To a yau muna cikin yinin talata 11 kenan ga watan Sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1440 watan Turawa muna 16 ga watan 4 shekara ta 2019 Allah ya kaddara mana zama don ci gaba da karanta littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Al-Bukhari a wancan satin idan ba a manta ba mun kwana ne a ƙarshen babin da yake magana akan akhdhil baydi min al-humara daukan kwan tsuntsaye to yau kuma zai karantar da mu at-tayru fil qafasi me matsayin sanya tsuntsu a cikin keji kenan ko me matsayin sa tsuntsu a keji ya halarta falasta tsuntsun sannan ya halarta a sa tsuntsu a cikin keji yace hadathana arim duk masu irin na ya sa ari ko eh akwai mimun a gaba hadathana arim qala hadathana hammad bin zaid an hisham bin urwa qala kana ibn zubair bi makkah wa ashabun nabiy sallallahu alaihi wa sallam yahmiluna at-tayra fil aqfas eh urwatu ko hisham ibn urwa jika ne da zubair bin al-awwam sai yake cewa kana ibn zubair bi makkah abdullahi dan zubair yana makka jika kai ga abdullahi dan zubair kai ko abdullahi dan zubair yana garin makka wa ashabun nabiy sallallahu alaihi wa sallam kuma sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a daidai wannan lokacin ya hamiluna at-tayra suna daukan tsuntsaye fil aqfasi a cikin kejina mana abdullahi dan zubair a matsayin shugaba wanda muka bara wancan satin cewa ya shugabanci makka da madina yana da karfin mulki da in yaga an keta dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya taka birki to yana nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan amma ana daukan tsuntsaye a cikin keji ko ba tare da wani ya hana ba wannan nuna cewa halas ne kenan idan mutun ya samu tsuntsu zai iya sa shi a keji dan yana sha'awa ya kiwata shi sai dai hadisin da aka dogara akan shi hadisi ne da'ifi saboda an samu tasgaro tsakanin jikan da da ba su yi zamani ba shi kuma bai faɗi ba cewa ta hanyar da ya sami ruwayar kafin zuwa wajen kakan nashi bisa wannan dalilin malamai suka ce hadisin ne munqati usanad ne sanadin sa akwai ciro tsakanin shi sai hadisi na biyu ce hadathana Musa qala hadathana Sulaiman ibn al-Mughira an Thabit an Anas qala دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ابنا لأبي طلحة يقال له أبو عمير أنس بن مالك رضي الله عنه يكي تيوى دخل النبي صلى الله عليه وسلم من الله تراد عمت استبتع قريش يا شبو جدم هنا أبو ليك نفي دخل يا شبو جدم فرأى ابنا لأبي طلحة سيقوان يارو لنجدن أبو طلحة ina ga abin mai sauki ne ko shigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidan su Anas dan Malik da kuma ganin shi yaran a gidan Abu Talha ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ce gidajen da yake shiga a garin Madina akwai gidan su Anas dan Malik wajen wa yake zuwa a gidan su Anas dan Malik wajen Ummu Sulaimin takan masa shimfiɗa yayi baccin rana a gidan wani lokacin yana son ya huta sai ya tsallake gidan sai ya tsallake masallaci sai ya tafi gidan Ummu Sulaimin sai a mai jinkwada can sai ya yi bacci irin na kailula a wannan gida ɗin. Shi kuma Abu Talha shi ne wanda ya auri mai Ummu Sulaimin a bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sadakinta ya zamanto musuluntar Abu Talha ɗin. Allah ya azurta ta da samun ɗa ɗan da ya kwallaba da san shi. Daga ƙarshe dai Allah ya zare ran ta yi bajinta da ba duk mata za su iya a duniyar yanzu ba. Hai bayan da suka kwanta da mijin ya samu gamsuwa da ita ita kuma har ta riga ta wanki yaron da ya mutu ta kai wani bangare a cikin gidan ta lullube shi sai da ya huta sai yake tambaya ne ya jikin yaron nan ta ce masa ai ya samu saukin da bai ma taba samun irin sa ba ya nasuwar da bai taba samun irin ta ba tunda yanzu ko mutsi ma ba yayi me yake faruwa sai take ce mashi ga wata yar tambaya wanda ya baka ajiya idan ya bukaci kayan shi bayan ka gama amfanuwa da shi akwai laifi a maida mashi yace a babu laifi ai mutunta ka ce in kai aro ka maida barantana har aka tambaya yace to Allah madaukakin sarki da ya ba mu yaro ya karbe shi yayin hari irin na maza ya mike zai fara fada daga gare sai ga abinda matar ta yi fahimta ya fita cewa da sunna sai hakuri ta karbi kaddara ba ta rusa komai na gidan ba komai ya ci gaba da tafiya as usual ko daga baya da gari ya waye ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake faruwa an same yake manzon Allah ke tambaye shi to duk lokacin da kuke wannan abun kun kwanta a daren jiya yace manzon Allah mun kwanta a daren jiya sai yace to Allah ya sanya albarka cikin abin da aka samu mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya san a kwanciyar an samu yaro a daren jiya din aka samu yaro namiji aka sa masa suna Abdullahi shi yaron aka sai daga tsatsantsa sai dai aka samu mazaje gwaraza sai dai aka fidda mutum goma mahaddata alqur'ani kuma kowa gwarzo a filin yaki a dalilin hakurin mata daya da juriya da to wata kil shine wannan yaron wata kil wani ne tunda ba faɗi sunan ba sai ga wani dan karamin yaro Fara'a ibn Ali Abi Talha yuqalu lahu Abu Umair shi wannan yaron ana mashi alkunya da Abu Umairin wannan yake nuna maka halaccin har kananan yara kenan ana musu alkunya dan mi zubin yaro a gidan kawo maki kamar alkunya kace Abu Hafsa ko Abu Zainab ko Abu Ruqayya dan mi zubin yaro kuma shi kansa dan yaro ne amma a iya masa alkunya da wani to ana masa alkunya da Abu Umayr wa kana lahu Nughayr yana da dan karamin tsuntsu ana kiran shi Nughayr kamar kabarai yal'abu bihi yana wasa da wannan dan tsuntsu faqala sai yace da shi ya aba umayr ya kai abu umayr a wannan riwaya kenan wata riwaya ina ji mamun dan wuce ta a baya aiko wata rana ne ya shigo sai ga yaron ransa a bace ba walwalar da ya saba da wata ran a guje yake tafiya ya taryo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau bai taryo shi ba ya tar da yaron duk fuskar sa ta yi jugun-jugun manzon Allah ke tambaya me yake faruwa sai ake ba shi labari dan tsuntsunsa ne ya rasu shine ya dafa kansa yake sai mashi ya aba umayr ma fa'ala aw aina nughayr me yasa ma dan tsuntsunka ko ina dan tsuntsunka dan a dan jefa tausayi da kuma dan tausayawa a wannan zuciyar ta yaro ya aba umayr ayya madha fa'ala aw aina nughayr muhalli shahid a cikin shi dan tsuntsun da yaron yake da akwai kamo shi akai ko a ina kuma tsuntsun yake a cikin keji tunda in ba a killace shi ba da ya gudu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gidan ba sau daya ba ba sau biyu ba ba sau uku ba ya ga tsuntsun hadda baya nan manzon Allah na tambaya madha fa'ala nughayru wanda yake gwada cewa kenan idan mutun ya kama tsuntsu ya sa a keji ya kiwata shi ya bashi hakokin da ya dace ba kamar sanya mage ba sai a cikin dauri a hana ta abinci kusan shi da ya kawo dangantakar babun guda biyu kenan a iya kama dan tsuntsaye ko dan sha'awar su ko dan wani kuka da za su yi da safe ko dan nuna kasai ta arewa da masu kuɗi suke ko nan a kawo aku nan a kamo wane ne nan a kamo wane ne in asuba ta yi wannan yana wannan kuka ne na kan kuka sai ka ji to suna hada maka wani sauti ne na kida mai dadi sai mutum ya kara annashuwa ya kara jin dadi in yamma ta yi ya ji aiki ya dawo an yi wanka an sa dogon riga a zo a zauna a cikin lambu ɗan tsuntsaye suna bare-bare suna tsalle-tsalle alama ce ta kafaita da kwanciyar arziki to wannan ya halarta a sunnati sai dai malamai sun tattauna gargashin wannan shi duka tsuntsayen da ake magana a garin Madina ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko to ina matsayin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ya haramta dukkanin abin da ke tsakanin duwatsun ta guda biyu ma baina labatai ha haramun ko abin da ke tsakanin duwatsun Madina guda biyu haramun ne duwatsu ne suka kewaye ta guda biyu da dutsen Uhud da ɗaya dutsen ko to duk abin da ke tsakanin waɗannan duwatsun manzon Allah ya ce haramun ne to ya akai aka kamo tsuntsu kuma har aka sa shi cikin keji a garin Madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malamai suka tattauna haramcin Makka kenan yana da bambanci da haramcin Madina tunda haramcin Makka ba a tsuntuwa ba a cire itace ba a kashe dabba ba a farauta a cikin garin in ba wannan miyagun guda biyar ba sannan ba yadda za a kama tsuntsu a garin ka sa shi a tarko haramun ne a garin Makka to manzo Allah ya ce haramun ce Madina ya akai aka samu tsuntsaye a garin Madina wanda ya sa malamai suka yi ta tattaunawa akan tsakanin abubuwa din amma dai karshe wasu sun tafi ya halasta idan an kama tsuntsu a iya sa shi cikin tarko kuma haramcin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana banda haramci na kaman dabbar farauta ana iya kama dabbar farauta wannan dabba ce ko tsuntsu ana iya kama ta a garin Makka a garin Madina wallahu ta'ala a'lam da wannan mun gama da babin da yake magana akan sanya tsuntsu a cikin keji sai kuma kuma bangaren mu'amala ta yau da kullum sai yace babu yunni khairan bainan nas babu wanda yake isar da alkhairi a tsakanin mutane ko yake yada alkhairi a tsakanin mutane ka dauzance ka kai wajen mutane da nufin alkhairi ya halasta ko bai halasta ba mutu hadathana abdullah ibn salih qala hadathani layth qala hadathani yunus an ibn shihab qala akhbarani umayr ibn abdurrahman anna ummuhu ummu kulthum ibnata uqbata ibn abi mu'ayth akhbarathu shi umayr ibn abdurrahman yake ta anna ummuhu mahaifiyashi wace ce mahaifiyashi ummu kulthum ita ce ake kira ummu kulthum wace ce ummu kulthum sai ce ibnata uqbata ibn abi mu'ayth yar gidan uqbatu ibn abi mu'ayth akwai wanda zai ba dan wani abu kwaya dai tat akan ummu kulthum wace ce daga cikin ummu kulthum din ummu kulthum yar gidan uqbatu ibn abi mu'ayth ko wace ce ummu kulthum yar gidan uqba ibn abi mu'ayth wanda mai labar abin da ya shafi asul a ya faru asul Hudaybiya alƙawarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da Quraishawa alƙawarin me da me akai alƙawarin duk wanda ya taho daga wajen mushrikai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai mai da shi ko in kuma daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudu ya koma garin Makka ba za a mai da shi ba ana rubuta wani alƙawarin sai ga Abu Jandal ya zo ko mai rubuta alƙawari yace ba za mu rubuta ba har sai ka mai da mun wannan sannan za mu ci gaba da rubutun sulhu yace ka mashi ku koma da shi an gama rubutun sulhu an kare sai kuma ga ummu kulthum ita ma ta zo an kuma yi alƙawarin duk wanda ya zo cikin musulmi a mai da shi wanda kuma ya gudu daga cikin musulmi ba za a mai da shi ba to sai aka tafi kuma dukkanin abin da aka tafi shine wanda ya taho namiji ba wanda ya taba tsammani wacce za ta iya gudowa sai ga mace ta gudu ita ce wannan ummu kulthum din an fara muhawara akan a maida ta ko kar a maida ta sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya idza ja'aka almu'minatu muhajiratin famtahiruhunna Allahu a'lamu biimanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillu lahum wa lahum yahilluna lahum akan ta wannan aya ta sauka in dai mata wa muhajirai sun zo muku abinda Allah ya ce kawai ku auna su ku musu jarrabawa famtahiruhunna me dalilin jarrabawa su in dai ba gujewa mazajen su bane ba neman arzikin duniya bane ba neman wata fitina bane sun zo ne kawai dan imani da Allah da taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce kada ku ta'ume da su zuwa ga kafirai sai zaman to kenan wannan qur'ani yayi istisna'i na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan wannan sunnun sunna ce Qur'ani da ya sauka ya zama to ana iya istisna'in sunna kenan da Al-Qur'ani. Wannan ita ce to ummu kulthum ibnata uqbata ibn abi mu'ayth. To ita ce take bada labari. Annaha sami'atin nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yaqulu. Ta ji manzon Allah yana cewa laysal kadhabu ba makaryaci bane. Alladhi yuslihu bainan nasi mai sulhu tsakanin mutane. Din mai sulhu tsakanin mutane ba a kiransa makareci fa yaqulu khairan idan ya faɗi alkhairi ayyun min khairan ko ya ifar da alkhairi in ya faɗi alkhairi ko ya ifar da alkhairi mai sulhu tsakanin mutane ba makareci bane qalat ummu kulthum tace walam asma'ahu ban taba jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yurakhisu fi shay'in yana sassauci akan wani al'amari mimma yaqulu an-nasu min al-kadhibi cikin abin da mutane ke faɗi na ƙarya, zantuttukan da mutane suke na ƙarya. To ban taɓa jin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sassauci ba illa fi thalathi, sai a gurare guda uku. Al-islahi bainan nas, sulhu tsakanin mutane. A ƙoƙarin sulhu tsakanin mutane, idan an samu ƙarya, to tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na sassauci a irin wannan ƙarya din. Wa hadithun rajul imra'atahu ila imra'atihi, ko wa hadithun rajul imra'atahu, da zancen mutum ga matar shi, zama yayi zama, girki yayi girki, daɗi yayi daɗi ko ya ɗan karkata, sai ya ɗan saka layi ɗan kyas. To a irin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da afwa na kawai da kai a kan shi. Wa hadithul mar'ati zawjaha, haka nan ga zancen mutum ga matar shi, zancen matar mutum ga mijinta. Ita ma babu laifi idan tana so ta ɗan karɓi abubuwa a hannun shi, sai ta zauna ta tsara, ya ji daɗi, ya buɗe a jihun shi. A irin wannan laifin ba, a irin wannan halin babu laifi ko? Dan wani abu ne da muke karantawa kwanan nan suke cewa a zamantakewa dole ne mace sai tana da abubuwa guda biyu. Ta iya cire gihiri a zancen mijinta, kuma ta iya ƙara siga a zancenta. Dole an samu wannan. In mijinta ya faɗa inda ya ji ɗaci, ya yi rahin daɗi ko, to ta ciccire wannan gurin ta ba shi uzuri, sai a zauna lafiya ƙalau. Ita kuma in za ta faɗa, to ta auna a zuciyar shi, wannan zancen ya yi gihiri da yawa, to ta cire gihirin ta ƙara siga a gurin, sai a zauna lafiya ƙalau. To dai manzon Allah take cewa bai sassauce ba sai akan abubuwa guda uku: mai sulhu tsakanin mutane, zancen miji ga matar shi, zancen mata ga miji. Wannan ke nuna mana kenan akwai ƙaryar da ta halasta. Dan ayya ce walam asma'ahu, ko ta ce ko yurakhisu fi shay'in min kalamin nas, bai taɓa sassauci ba akan abubuwan da mutane ke magana akan su, sai akan abubuwa guda uku. Dan kai halasta kenan mutum yayi ƙarya idan yana kokarin sulhu na ba ko da yaushe ba ko? Na'am, to da yaushe ne ya kamata ko ya halasta? Na'am, wani ya fara magana a iko ko ka saka gari kaka saka? Na'am, masu gaba sai a ɗan faɗi kalmomi masu daɗi ko? Ko da wasu mutu ta bakinsu ba, haka wasu malaman suka ci. Wasu malaman kuma suka ce zance kashi biyu ne: akwai ƙarya wai fara, akwai ƙarya baka. Ƙarya baka ita ce wadda ta haifar da ɓarna, farar ƙarya ita ce wadda ta haifar da alkhairi. Imam an-Nawawi da ya zo sharhin wannan hadisin a cikin Muslim kenan, sai yake cewa duk wata ƙarya babu wacce ta halatta, kowace ce har wannan da aka zo magana a kanta. Malamai abinda suka ce shine ba ƙarya ake nufi da sarahar ƙarya ba, shine in ka zo zance ka ɗan sakaya, ka ɗan yi tauriya, kai abinda kake nufi a zuciyarka daban, amma ka tabbatar in ka faɗa abinda zai yi tsammani daban. Wannan shine abinda ake nufi da ƙarya da ta halatta a nan gurin. Zabaraka, sunanta tauriya ba sunanta ƙarya ba. Ba a zaunawa a share ƙarya a zancen da ba a yi ba a ƙirƙira a faɗa, ko a sunu ne haka yace wasu malamai sun faɗa. Sai dai mutum ya yi magana mai daɗi. Wasu kuma suka ce abin da ya dace, abin da ake nufi da ƙaryar shine duk abin da ka ji na alkhairi a tsakanin masu gaba to ka isar da shi, duk abin da ka ji na sharri to ka kame kunnen ka karta faɗa. Ka yi alƙawarin abin da ya cakuɗe ya zama to mai wahala za ka warware shi. Insha Allahu, ko da dai gari ya yi nisa, yana da guri kaza, ni na alƙawari zan zuba mai a mota, za a yi kaza, za a yi kaza. Irin wannan alƙawarin hakan shi ne abin da ake nufi. Abin da kuma ya zamanto ana da buƙatar a tattauna da waye za ka yi jagaba, shi ne abin da ake nufi a kan shi. Amma ka yi ƙarya ƙwararra abin da ba a yi ba, ka ƙirƙira ka faɗa, suka ce har a nan gurin ba a ba da halin su a cikin addinin Musulunci ba. Haka nan miji idan zai wa matarsa zance, to shi ma kada ya sharara ƙarya. Ya yi ƙoƙari ya yi abin da ba za a gane shi ba ko da ta ɓaci. Kada ka gaya mata idan sallar azumi ta zo zan tsaya miki a tamfatirmi goma. Kuma azumin saura sati nawa? Aura sati biyu ko uku ko huɗu ko? Azumi yana zuwa tana sa ran a tambatir fi goma ko ɗaya bata zo ba. A me zaka tashi? A makarici zaka tashi. Dan haka ko da zaka yi matarka zance to dan yi mata abin da dai zaka dan ji dadi a ranta. Rabi gaskiya gaskiya, rabi kuma akwai kwalle kwalle a kan shi. Ai ke ce duka abin da ke zuciya ta, bani fa duk dole nan ba matar da nake ganin ta fiki. To gaskiya ne mana kun ga daki ba za ka gani in ba ita ba. Kaga ita a zuciyarta za ta dauka duk duniya ba matar da take ta kyau ba wanda take ta kurjini a zuciyarta ba wanda kake tuna san ita. Kai kuma abin da kake nufi indai har kun ga daki kun kulle to ba kowa daga kai ita da kai ta kade kake gani a cikin daki. Irin wannan zan sai iya ya halarta tsakanin miji da mata. Kai abin da kake nufi daban abin da za ta dauka daban. Ita in ma za ta ma to ita ma irin wannan ake nufi. Eh ni fa insha Allah ni da ma aure na riga na kare dan ina son ka na zaba haka ne kuma ko ana sake mata aure tana gidan miji ba a sake mata amma ran da Allah ya karbi rayuwarka Allah Allah za ta yi ta kare ta kaba kaga ai to kana na baranta na haga ne kace ka ta amana ka ko kai ta za in ka kuskura ta saka ta wani za ta aura amma abin da take nufi a lokacin tunda tana gidanka Allah bai halarta mata ba ita ta kara auren wannan miji na haka kai ne kade ka gama aure da kanka ta kare kaga abin da zaka dauka daban abin da ta dauka da ba to shine abin da malamai suke nufi ya halarta tsakanin miji da mata da haka kenan sauran maganganun mu da muke yi yau a kullum in dai ba an fada cikin garari ba kayi magana kalma da kalma da za a fahimce ka a gane ka kuma auna ka akan wannan magana din wallahi ta'ala a'lam babu la yasluhul kadhib babin da yake cewa ƙarya bata dacewa hadathana musaddad قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق وما الله تأنه ركو دا جسكيا دل أبن جزاء أي وفا دا جسكيا قال كنا مكو مشرحي وانسا حديث اللي كنا إن دبا أولا نقول عرام با دل أبن جزاء أي كوي كردان جسكيا كفا دا جسكيا إني زمن كلافين عليكم بالصدق fa inna sidiqa yahdi ila albir dan ku ita gaskiya tana shiryar da mutum zuwa ga albir albir ne aka ce duk wani aiki na ƙwarai ne ake kira albir ko kuma aikin da yake ya tatu ya zamanto na ƙwarai babu kofar sofane barna a cikin shi wannan ne ake kiransa albir to idan mutum na gaskiya ya riko da gaskiya sai Allah ya bude masa kofofin ayyukan alkhairi sai zaman to mai yawan aikata alkhairi a dalilin wannan gaskiya ta shi alaikum bisiriki fa inna sirika yahdi ila albir wa inna albirra shi kuma albir kyawawan ayyuka yahdi ila aljanna yana wa mutum jagoranci zuwa ga gidan aljanna dama menene hidaya ina aka ce alhidayatu ko addilalatu al-dilalatu al-muwassilatu ila al-matlub ina jagorancin da zai kai ka zuwa ga abin da kake nema ita ce ake kira hidaya a kama hannunka tankan sai an dangana ka ga abin da kake nema wannan ne ake kira al-hidaya in ka kama qur'ani zai kai ka ga aljanna in ka rike sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai kai ka ga aljanna in ka rike karantarwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su ba jagoranci zuwa ga aljanna musamman khulafa'ur rashiduna daga cikin su da sauda fadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to fa innal birra huwa innal birra yahdi ila aljanna wa innar rajula tabbas mutum yasduqu zai zamanto yana gaskiya a duk maganarsa duk al'amuransa duk mu'amalarsa gaskiya da gaskiya yake fara in zai yi idan ba zai yi ba ba zai yi ba kada ka zo neman ƙuri'ar mutane ka sharara ƙarya a an Allah da ba matsala kaza da kaza bace ai muna shiga office house amma an ka tambaye ni dan Allah wani tsari kake ganin za a iya zartar da wannan abun a cikin shekara ko lade sai to wannan baya cikin abin da ake so kar ka yi alƙawari sai abin da ka tabbatar gaskiya ne zai iya tabbatuwa kuma kar ka faɗa sai abin da ka san gaskiya ne wa inna rajula yasduqu hatta yuktaba inda Allah siddiqa ba za ka gushe ba kana gaskiya kana gaskiya kana kirda da gaskiya Allah da kansa zai ce ku rubuta ya ga malaiku ku rubuta wani dan wani siddiqi ne mai gaskiya ne da an rubuta ka a cikin littafin siddiqai wannan garantin aljanna ce insha Allah ta'ala sai dai idan kwana bai kare ba amma kwana na karewa mutun ya zama dan aljanna da izinin Allah to malamai suka ce da wannan kenan gaskiya ta isa a kira ta abu mai alfarma a cikin addinin musulunci. Ko ba kowane aiki gaskiya kadai za ta iya kai ka aljanna. Alaikum bisidiki fa inna sidika yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna. Ko ba kada komai sai gaskiya a buɗan littafin ka daga la ilaha illallah babu komai sai gaskiya, ita wannan gaskiyar da izinin Allah madaukakin sarki za ta kai ka gidan aljanna. Kenan abu ne da ya kamata lalle a mu'amalan mu da ayyukan mu na yau da kullum mu sa gaskiya a ciki, kuma ina da gaskiya duk da an zauna lafiya ta duk wahalar da muke ƙara sha a cikin rayuwa rahin wannan gaskiyar ne. Ɗan kasuwa ba gaskiya, ɗan siyasa ba gaskiya, laborori ba gaskiya, ko manyan ma'aikata ba gaskiya, ƙananan ma'aikata ba gaskiya, miji ba gaskiya tsakanin shi da matansa, matan ba gaskiya tsakaninsu da miji. Kowa kokari yake ina zai kifar da dan uwan shi, kowa kokari yake ina zai kifar da dan uwan shi, inda za mu fito ƙarara mu yi gaskiya da an zauna lafiya ƙarar. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo akan al'amarin kasuwanci yace duk masu zakunci guda biyu inda za su yi gaskiya, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima, inda za su yi gaskiya kowa ya bayyana aibun abin da ya zo da shi da Allah zai sa albarka a cikin kasuwar shi. Wannan abin fa da ta yi gaskiya irin wannan hatsin bai da kwari sosai, idan an surfa shi an casa shi afkinsa bai kai irin matsan gari ba, ko bai kai matsan gari garɗi ba, har yi kenan ka huta ko? Kaga mutum kenan idan zai saya yana tsammanin zai masa amfanin wata guda, in ya sa masa yan matsan gari wannan kasa mai bai kwana 20 ba ko kwana 23. Wannan gaskiyar da zaka fito ka faɗa sai Allah ya sa albarka a cikin shi. Wannan wayar fa da kake so ka saida mun ka ce eh wallahi wannan matsalar ta kawai na caja ta tana cika dam da an yi kira daya kira biyu kira uku kawai kenan za ta mutu, za ta fa din battery low. Kaga ka faɗi gaskiya kenan. Ranar muna zaune da wani yake bada labarin wani ciniki da aka yi, ni da kansa yake kansa da dariya ya yaudara. Wai ta ba matarsa wahala sai aka ba shi ya saida. Ta mutu zai ce wani mai son kuɗi sai tambaye ni wannan wai ta sayarwa ce yace ta saida wace. Yace me ya matsala sai ce wallahi ban taba ganin low battery ta ba. Kaga mun koma ta magana ya yaudare shi kenan. Shi ma tasa ta gaya masa tana da matsalar ba ta amma shi bai taba gani da idonsa ba. Sai ce ban taba ganin low battery ta ba. Da ga yana sayan waya yana zuwa kawai ana kira daya biyu kawai mutu kawai tan. Kai da ce dan me zaka yi dan ce wallahi gaskiya na gawa taba ganin low battery ta ba dan yanzu na karbo ta. To kaga irin wannan yana cikin abin da yake dauke albarka a cikin ciniki. In zaka yi fadi gaskiya da gaskiya wannan wayar ta wanci. Dalilin da yasa zaka saida tana da matsalar battery. In aka saye ta 500 to Allah madaukakin sarki zai sa albarka a cikin 500 dalilin wannan gaskiyar da aka yi. Wata kila sai a sai kaza da 500 din Allah ya sa mata albarka ta yi kai 12 ta kyankyahe su a hana hirwa ya dauka a hana wabi a hana bazai. Wannan 12 din suka kai ana saida su 2000 sai ga abin da za a samu Allah kadai sai a kan su. Da haka kenan shi idan kai gaskiyar manzon Allah ce za a samu albarka a ciki. Amma me dalilin albarkar ita wannan gaskiya din ne? Allah hore mu da gaskiya din. Allah warzauta mu da ita. Hatta yuktaba inda Allah siddiqan wa iyyakum wal kadhiba. Mama Allah yace ba ku ba ƙarya. Ina hana ku, ina jan kunnan ku kar ku yi ƙarya. Fa innal kadhiba yahdi ila al fujur. Domin ƙarya tana kama mutum, tana wa mutum jagoranci zuwa ga fajirci. Idan mutum zai iya wa kansa horan ƙarya ya zama to maƙaryaci, to galibi zaka same shi kuma fajirci. Yana da sauki a cikin zuciyar shi. Shi yasa wallahu a'lam zaka ga cewa ayyukan barna sun fi karfi a cikin ƴan siyasa. Ba dan kawai wasu ne suke da jari da ƙarya. Zai zo ya zauna ya heƙa muku ƙarya kuma ya san ƙarya yake kuma ya san abun ba shi da tushi. To dalilin ƙaryar ta zauna a zuciyarsa sai a nuna masa zina ma ba matsala a cikin shi. Sai a nuna masa homo ma ba matsala a cikin shi. Sai a nuna masa satar kuɗin jama'a ba hu ba matsala a cikin shi. Sai a nuna masa cin amana ma ba matsala a cikin ta. Sai a nuna masa cewa kaza ma ba matsala a cikin shi. Sai ka sannu a hankali duk wasu manyan laifuka sai a maida su babu wahala a cikin su, saboda me? Dalilin suna da guziri, suna da jari da ƙarya. Da haka in dai mutum zai yi ƙaryar to wannan ƙaryar za ta mai jagoranci zuwa ga fajirci. Duk wani aiki na ɓarna zai zama to bai da wahala a gare shi. Kuma ko a cikin zamantakewa ne ba ɗan siyasa ba. duk mutumin da zai hori kanshi da ƙarya to sannan a hankali zaka same shi da wasu laifukan haka in an kwana bi za ka ga mugulmaci ne in an kwana bi za ka tadda shi annamimi ne in an kwana bi an zo ana takarƙarya za ka ga shi za a ciki a unguwa in an zo ana damba ana rikici an je police station za ka tadda yana da hannu a cikin shi in ana neman ƙananan mazinata an garma ma ke ga an kirga da shi wa innal kadhiba yahdi ila al fujur lalle kan ƙarya tana wa mutun jagoranci zuwa ga fadirci duk inda mutun zai yi to mutun ya kauce makariya he kuma wal fujur shi ko fadirci yahdi ila nari yana wa mutun jagoranci ne zuwa ga inda mutun zai zama to mai aikata manyan laifuka mai aikata fadirci ne al fajir mutun to zai zama to kamar ana kada shi ne zuwa ga wutar jahannama Allah ya tsare mu wa innar rajula la yakdhib mutun zai kasance yana ƙarya yana kirdadan ƙarya a zancen shi yana tunanin me zai faɗa yayi ƙarya hatta yuktaba inda Allah kadzaban har sai an rubuta shi wajen Allah madaukakin sarki makaryaci kuma sannu a hankali fa idan an rubuta ka wajen Allah makaryaci ne kuma sai an nuna wa duniya fa kai makaryaci shi ne kaidar rubutun Allah idan Allah ya gaya mala'iku ina son wane to duk duniya ne ta so idan Allah ya gaya mazudu mala'iku wane mai gaskiya ne to duk duniya sai ta shaida kana da gaskiya idan Allah ya baka shaida cewa makaryaci ne duk duniya har danka wallahi sai ya gane kai makaryaci haka ita ce kaidar rubutun Ubangiji in dai an rubuta to wallahi duk duniya kowa ne ya sani Allah ya sa a rubuta mana alkhairi wallahi zaru rajulu yakdhibu hatta yuktaba inda Allah kadzaban Allah ya tsare mu da ƙarya حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال لا يصلح الكذب قريا باتا داتوا في جد أتكين حالي نقري هو أتكين أبنى غسكيا دا غسكيا أبنى أبس تو قريا باتا داتوا ولا هذلين هكذا أتكين وصاباتا داتوا أنا زونا أنا مغانا زونا نير مغانا داهر to ƙarya bata dace a wannan gurin ba daurin aure za a yi kasuwanci za a kulla siyasa ce ake yi mulki ne za a meka shugabanci ne za a meka kada ka kuskura kai ƙarya dan ka gyara wani ko dan ka wasa wani ƙarya bata dacewa a wannan gurin kuma in an yi sai an gabarnata ta fito sai ne wala hazalin haka nan a cikin wargi ƙarya bata dacewa kuna zaune a majalisa kawai ka haka ƙarya kawai dan a yi dariya a nan gurin ma bata dacewa la yasulul kadhibu fi jiddin wala hazlin da haka maganar zahirin magana ce ake tabbaci wanda ba wasa ba wargi a cikin ta ƙarya bata dace ba zama ake ana raha ana wasanni ƙarya bata dace a wannan gurin ba da haka ba inda ƙarya ke ta dace ne abin da bai ma bukari kullu baibi la yasluhu al-kadhib wala an ya'ida ahadukum waladahu haka nan baya dacewa ɗayan ku ya wa dan shi alƙawari an ya'ida ahadukum waladahu ɗayan ku ya wa ɗansa alƙawari shay'an na wani abu kuma la yunjizu lahu sannan ba zai cika masa wannan alƙawarin ba shi ma baya dacewa duk inda uba ya dauka wa ɗansa alƙawari to wajibi ne ya cika wannan alƙawarin in kai na ɗaya a jarabawa zan saya maka keke yana yin na ɗaya a jarabawa ko iyaka kuɗinka a ajihu ne sai keke ka bashi in ba za ka iya ba karke in kai na ɗaya a jarabawa na ma alƙawarin alawa yana yin cin jarabawa yana ce maka baba na yi na ɗaya ku ka je ka sayo masa ledar ikhlas ka bahi ko ka je ka ƙirgo masa ikhlas ka bahi ka dai cika alƙawarin wani da haka hatta ɗan ƙaramin yaro ba masa alƙawarin da ba za a cika ba to mu kuma yanzu ba ɗan ƙaramin yaro bane ta zama to al'ada duka ƙasar ma za a yi masa alƙawari ba a cika duka jihar za a yi alƙawari ba a cika ba duka local gwamnati za a yi alƙawari ba a cika ba duka mazabar councilor zai yi alƙawari kuma ya san ƙarya yake kuma ya kada rigar sai yi gaba ba zai ƙara da'awa da wata ƙarya ba sai an sake da'awa ba he kara hukuku ba he kara bi idan za a sake zata to hata dan ƙaramin yaro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka san ba za ka cika ba to kar ka mai alƙawari haka nan ba burgiya bace ana siyasa ka ce ni da ma ban yi alƙawarin komai ba to ba kai alƙawarin komai ba dan me za a zabe ka to ba abin da zaka iya kenan a ya kamata a ga bajintarka a ga ƙwarewarka a san me za ka iya a san me ba za ka iya ba kuma duk abin da za ka faɗa ya kamata a san za ka iya isa za ka galibi kasayen da suka ci gaba su ba a siyasa irin tamu ba za ka fito takara ba sai kana da manifesto ni kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kuma ka yi a rubuce ga yadda za a yi in yi kaza ɗin
tunda ake siyasa mutun ɗaya ne na taba gani ai lokacin ina zaman Dibiya Dr. Usman Bugaje ina lokacin da ya fito takarar gwamnatin Katsina a ina ji a NCN ne littafi guda ya fidda tun daga ran da zai karbi mulki har zuwa a kare ga abinda ake tsammanin jihar Katsina za ta samu a matsayin grant ga abinda ake tsammanin za a samu a matsayin rabanu ga abinda za a samu a matsayin kaza ga abinda zan yi ga abinda zan yi ga abinda za a yi kuma ga yadda za a yi shi kuma in yazo yana maka magana a gidan radio yana jawabi zaka tabbas ya san inda yake daktar ne cikakken daktar na turanci ko kuma cikakken masanin addini ne amma da yake siyasar Najeriya ba ta tafiya da irin su har yanzu a bayan layi yake ko ban kara maganin sa ba a siyasar Najeriya ina jin da yawa a tifu rutane edan ne ko a zaben shugaban kasa kuma ya jawabin da ya dace duk da PDP ta fadi ko ya yi jawabin da ya dace ya ce da kai gaskiya ne an yi kuma duk abin da za a yi a gaban su aka yi amma dai umarni aka bayar da jam'iyyar dan takarar ka da sa a duk wani tsaba amma kuma aka yi a gaban su aka yi kila yana sake gwadanta maka da takunsa da kwarewar sa a babin siyasa to yana da kyau duk wanda zai fito ya kamata a san da me ka fito me za ka yi da za ka yi kada ka ce ni ina fito duk gumal ne na maka manya manyan titin ina mai da titina sun komo laibi to ya za a kai yi su ta tambaye ka nawa ake yin kwalta kilomita da amma ka sai da ake kilomita kilomita kwalta kilomita da ba kuma kace zaka hade gumal da kwalta ariya kake tun farko ya aje kake nan wannan da yaudara ya fito ba zai yi ta to inda haka muke yi siyasar mu duk da an zauna lafiya kalau shine amfani kuma debate na yan siyasa a wajen turawa a fito a ma tambaya akan matsalolin kasa da yadda ka san matsalar da zaka ware matsalar wannan in baka san su ba kawai kuma kifi ba zaka iya ba Allah ya sa mu dace abin da yake ja mu hatta dan karamin yaro uban sa karya mai alƙawari in ya san ba zai cika wannan alƙawari din ba Allah ya sa mu dace babu ladhi yasbiru ala adhan nasi babin da yake magana akan wanda yake hakuri akan cutarwar mutane ya kamata kenan ka shigo cikin al'umma ya kamata kenan a rika cutar da kai ya kamata kenan ka rika hakuri idan an cutar da kai ko kuma kowa ya makan kara kai ma kamar ne itace hadathana adam qala hadathana shu'ba an al-a'mash an yahya ibnu wasab an ibnu umar an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah ya ce al-mu'minu alladhi yukhaliqu an-nas mu'minin da yake cudanya da mutane shi mu'mini ne kuma yana cudanya da mutane za su zauna a majalisa zai yi kasuwa tare da mutane za su yi karatu tare da mutane za su yi tafiya tare da mutane za a je neman aure tare da shi za a bada aure tare da shi duk wata cudanya ta mutane za a yi tare da shi to mu'minin da ake irin wannan cudanya da shi komai na al'umma yana ciki sai manzon Allah ya ce wa yasbiru ala azahum kuma ya hakuri akan cutarwar su duk wanda zai yi mu'amala da mutane sai ya gabata wani lokacin da kake tsammani kana da mutunci kana da martaba kana yin zance kana kara ne zai ce ƙarya ne kuma zaka ji ba daɗi to saboda za a ce ma ƙarya ne haka dai da shiga cikin al'umma dole haka zaka yi hakuri ka fito wani lokacin gura cikin wani abin da mutane kana fara mai tallafa mallai mai shiru haka tana da mutunci ka da tarbiyarka da komai kuma gane amma duka matsawa ce da Allah ya shiru sai ga mutun ya kofula ya hau dokin zuciya ya za a yi haka za a yi hakuri haka za a ci gaba da macikawa dole haka ka shigo cikin mutane a tutar da kai a mazaya din a gutsura maka kai hakuri a ci gaba da mu'amala wannan shine fa alkhairi in ka shigo aka bata ma da kai gaba ka daina shigowa can kai gaba ka daina shiga can kai gaba aka daina shiga na aka bata ma da kai daina shiga da kare za ga mutun ya ware kansa ya koma gefe shi kadai sai koma zaman daji ko koma zaman daki ko koma zaman masallaci ji kai koyi kuma guri kaza kuma karhe wannan abu matsala zai haifa mashi shine abin da larawa suke kiransa tawahhud ko mutun ya killace kansa shi kadai to lokacin da zai zauna kullun zuciyarsa tana mai tunani ne an rena ni an tsane ni mutane ba sa ganin mutunci na wallahi zan rama zan yi kaza kana kunsa wannan tunanin a cikin zuciyarka kwakwalwarka tana lalacewa tunaninka yana gurbata da kare zaka sani mutun cike da problem kana ta frustration ne sai mutun ya fara zagi sai mutun ya fara tafiya yana zance akan titi kuma mutum mun hauka aka ce zub da yau ko to ka ta kudi da mutane kai hakuri akan cutar wasu wannan shine mu'minin da ya fa alkhairi da haka da kake da imani da kake da karatu da kake da martaba da kake da mutunci ka ta kudi da mutane ai komai tare da kai in tafiya za a yi kada ka ware ka ce ku je na biyu ka ta kudi ku bin cikin mutane a tafi kuma kar ka nuna cewa kai ka fi kowa a cikin al'umma yi komai tare da al'umma din wannan shine abin da yake dacewa kuma da shekarar tsaron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce bako idan ya taho neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai gane shi ba dalilin gurin zaman shi ba a warewa yadda kowa yake zama haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zama da haka ba a masa wata himmata ta musamman ba a ajje masa kujera ta musamman inda yazo mutane suna zaune inda ƙarshen gurin zama samu anan manzon Allah zai zauna in buji kura ce ya samu za a ce ba kullun hine a gabas ko kullun hine a yamma ko kullun babu wannan inda yazo ya tadda an zauna ina ne ya guntu nan ne zai zauna shi da tarbiyar sahabbai hine to duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna ka kuma kowa ya ciyo da hankalinsa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zo to baki da suka zo masu kaifin hankali sa kalla ina hankalin majalisar yake ina aka bada muhimmanci sai su fara gane to alamar wannan wanda aka ba muhimmanci shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tubabin sa ba zai nuna ba yanayin gurin zaman sa ba zai nuna ba yanayin tambamawa ba zai nuna ba ya habata a cikin sahabban shi haka manzon Allah ke mu'amalantar sahabban shi wani lokacin idan jaki ya dauka zai tafi maimakon shi manzon Allah yake tafiya akan zaki kuma kai kana bin sa a baya ko kana bin sa a gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dora ka a bayan zakin sai ku ci gaba da tafiya a lokacin sai dora ka a gaban zakin kai ne a gaba shi ne a baya ya rungume ka kenan haka za ku ci gaba da tafiya yasa Allah da abin zake ba kai kita kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khalfa imari na kasance abokin hawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayan wata raƙuma sai manzon Allah ya dafa kansa yake cewa ya gulam inni uallimuka kalimati zan karantar da kai wasu kalmomi banda na dora ka akan zakin zaga ilimi zan baka eh fadillah ya fadha eh fadillah tadiru tudahak wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fa'inillah akan zaki aka dora wa Allah dan abasu wannan karatu din har malamai suka kirga da wane manzon Allah ya taba rage musu hanya akan zaki wannan ba ci danya bace da mutane wannan ba ma tsaka bace da mutane kuma idan labari yazo mai abun al'ajabi haka manzon Allah ke fitowa ya ba wa sahabban sa labari aka wutar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ba da wani labari wani sahabi yace ko wani sai ce ce kai yace kura ce ko tunkiya ce take magana kaga alama ce ta me alama ce an yi ta shakkun maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi gaskiya ne kuma na yarda Abubakar ya yarda Umar ya yarda haka kenan wannan idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi zanci a cikin al'umma a ji alamar kamar akwai abin tuhuma a ciki kai wato aka yi zanci aka tuhume aka ci takura da mutane dan an kare ta kai hakuri ka jure eh wannan ya dauna maka cewa za ka yi zance kike kokarin tantance karka ka zancen da za ka kare ka in kai tantance din ka kawo an kare ta karka daina shiga cikin al'umma kai hakuri ka shiga eh khalidin nasa wasbir ala azamu ka ci danya da mutane kai hakuri akan cutar wasu aka an kama amalance su wani lokacin za ka kunyi mutunci da mutane ka kyautata musu kai komai sai wani alkhairin ka ya taho akwai wanda kake tsammani kama amalance su suna aminanka ba daga cikin su kuma wani lallaba ya je barar ma da wannan alkhairi eh ga wani yana kwafa yana cewa ni yanzu ni wani zai wa kaza wallahi ba ni ba shi kai hakuri ya barar maka yi hakuri karka damu ci gaba da mu'amalarsa ci gaba da kyautata masa idfa billati hiya ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyul hamim in zaka rama rama da abin da yafi alkhairi an turo wani alkhairi za a baka wata kwangila eh wani zai ce kai wannan mutumin ba PDP yayi sai aka barar da kwangilar ba kai ba aka kai ta mai gatar akai shi kuma wa shegari sai ta azzalohi gidansa ba abin da za a ci ya buga ya rasa yadda za a yi wallahi wani gidana ne ba abin da za a ci ya za a yi eh wata kilka bai ka hada masa da wa'azi ko kai wa'azin kare zaman to gori ka ce ba komai to ga naira 1000 a ga idan ma Allah bai sa mu yi kwangila ba wata kilka ga an kai wannan kuma koma me ya koma gori ko akwai kyauta kuma ga gori ya biyo bayan ta zaka yi za a yi kenan kawai ka dauka fi sabilillahi ka danka masa wata kai labarin zo ce ah wannan fa mutumin ya samu labarin kai ne ta mai kaza subhanallah kuma haga wallahi ana yi fana sai ban naira 2000 kaza ashe kenan da alkhairi na faɗa kai wannan kwangila dana ka musamman haka kenan a gurin shi da aka ta kudayya da mutane kai hakuri akan cutar su wannan shine mu'minin da ya fi kowanne alkhairi
al-mu'minu alladhi khaliqu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhaliqu an-nas wannan shine ya fi alkhairi ga wanda baya cutanya da mutane
dan haka din rayuwar mu da kuke kallo ta fi rayuwar turawa alkhairi da yau mu muna sha'awar rayuwar turawa ko na ta asibi turawa la ba wanda bai ta fara mana yin gida ya kulle ba ruwan sa ya mutum sai kulle gida ba ruwan sa da makwabcin sa ne dan ba ruwan sa da makwabcin sa na ko kuma ka ce akwai birgi a cikin rayuwa ai da problem mutum sai ya mutu in ba wani aiki aka bashi ba da ake bukatar kawo rahoto sai ya tsami ya fahi a daki ba sani ba sai dai a ga kudaje suna yawo unguwa ina alkhairi a cikin wannan ba ku alkhairi amma idan kana tsanya da mutane kana rasuwa bayan sallar asubahi wata kirkar karfe 9 an sani ko kai dai ne a gidan wani zai ce kai wani tunda bai zo ba akwai matsala wani tunda ba a yi kaza ba akwai matsala tunda wani bai kira akwai matsala tunda bai zo mun ci abinci ba akwai matsala tunda ba a yi kaza ba akwai matsala za a fara buga waya za a fara tambaya za a fara yin kaza wani zai ce rayuwa mai alkhairi khalidin nasa wasbir ala adahum kai ta kudanya da mutane kai hakuri akan cutawo shi sai daga cikin wanda nake tabbar rubutun shi lokacin ina Sudan wani likita ne na psychiatric daga cikin rubutun da yake dama mushahadati fi birtaniya hine column din shi abinda idan sai gane mai a birtaniya yace wallahi ya fuskanta wata mata a gefen shi in ya ga an shigo gidanta sai a irin ranar kuma kuku wannan yaran ta za su taho a kawo mata fulawa a aje mata kama da kama hike an gama da ita ba za ta ƙara ba ganin wani ɗanta ko wani jikanta ko wani wayenta sai bayan wata ko bayan sati biyu ko bayan sati uku shi kuma matsayinsa na musulmi sai ya gaya matansa cewa to wancan ku buɗe mata ƙofa kuke mu'amalantar ta kuke zuwa gidanta ku ba ta dama ta shigo gidana don a ɗauke mata ke haka suka ci gaba da mu'amalantar ta da kuma ita kuma tana shigowa tana kallon duk abin da yake faruwa a gidan in mai gidan ya zo ya ake taryarsa ya ake zama da ƴaƴansa ya yake wa matansa hidima ya yake wa yaran gidansa hidima ta ga duk waɗannan kewar da ta rasa tun tana budurwa ga hanyar fata-fata a gidan ana yi wata ran sai take tambayar matar gidan take cewa wai abinda na ga mai gidanki yana yi ke kadai ce ake wa ko kuma duk musulmi ma ana yi musu tace wallahi yadda kika ga mai gida yana mu haka ake wa kowace musulma sai dai ma a ce akwai abinda mai gidana ya kasa amma in dai musulmi ne haka aka umarce shi da yin mu'amala tace to na rantsa da Allah duk mata a gurin ku sunan su saraka saboda mu'amala da ta gani sannan ita duk wani tashin hankali da bacin rai da yake gurinta an cire babu saboda me waɗannan sun zama to kamar ɗan uwanta kamar jininta to inda jininta ne suke mata wani za ta ƙara jin daɗi kenan mu'amala da cuɗanya da shiga cikin al'umma alkhairi ne Allah ya sa mu dace dan haka babu wani abin sha'awa a cikin rayuwar Turawa rayuwa ta musulmi a yi cuɗanya a yi takuɗaɗɗe miya dole za a samu kure da can mu haƙuri akan wannan kuren mu yafe wa junanmu wannan shine yafi alkhairi khairun min almu'min alladhi la yukhaliqu an-nasa wa la yasbiru ala adahum babu sabari ala al-adha in muka dauke shi dogo ne sai mu fara nan gurin insha Allah ko ina ga mu kwana anan abinda muka faɗa na alkhairi Allah madaukakin sarki amfane mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mu yi aiki da abinda ya dace kafin in karanta tambayoyi kuma ina gari a cikin wannan satin yau kwana uku kenan ko Allah ya jarrabe mu da rashin dan uwa Malam Aminu Aliyu wanda aka fi sani da as-salafi ko eh dan uwa da kusan gaskiya yana daga cikin wanda suke committee ne na kula da wannan karatukan da muke committee mutane guda 10 kuma ta majalisi da aka bude wanda ake posting karatukan da nake gabatarwa shine wanda ya bude wannan group din kuma dai sauran abubuwan faɗe ka tashi na rayuwa gaskiya kusan duk tare ake za mu iya kiransa a matsayin Amini za mu iya kiransa a matsayin aboki dalibi ne malami ne dan uwan mu abokin karantarwa dan da shi muke karantarwa a cikin makarantar da take cikin masallaci da alhamdu juma'a Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwar shi muna addu'a ubangiji Allah madaukakin sarki ya ji kanshi Allah ya gafarta mashi Allah ya sa mutuwa ta zama to hutu a gare shi kurakuran da ya aikata muna fata ubangiji Allah madaukakin sarki ya yafe mashi Allah ya gafarta mashi dukkanin abin da ya aikata na alkhairi Allah ya tsare masa shi Allah ya sa wannan alkhairin ya dawo ya same shi Allah madaukakin sarki ya masa guzuri ko ya masa sakamako da firdausin a'ala mu da muka yi rashi da gibin da ya bar mana shi Allah ubangiji ya bamu abin da zamu cike wannan gibin Allah ya mana ba mu hakuri akan wannan rahi na wannan da muka yi. Gaskiya akwai baraka da yawa da za a samu ko a masallaci ko a makarantar shi ko mu da yake taya mu aiki ko dai sauran gudunmuwar shi. Gaskiya mutum ne dai mai kazar-kazar a cikin al'umma. Mun kauce ma irin waɗannan bayanin ne a makabarta saboda mu ba da damar yin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta. Amma dai duk abin alkhairi muna kyautata masa kyakkyawan zato. Gaskiya mutum ne mai tsayuwa akan sunna, mutum ne mai jajircewa. Allah madaukakin sarki ya gafarta masa, Allah ya ji kanshi. Kafin shi akwai ƴan uwa da yawa da suka rasu musamman a cikin almajiran dai wannan majalisa din, kamar Habu Wakili kenan ko da zai sauro ƴan uwa da ba za mu iya tuna ba, duk mun addu'a Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu. Wani kwadana a nan unguwar akwai ɗaya daga cikin iyayen mu Habu Tabari ta rasu, ɗaya daga cikin matan Alhaji Tela Babangida, ita muna addu'a Allah ya gafarta mishi. Kafin ta akwai sirikan mu da ta rasu, ita ma muna addu'a Allah ya ji kanta, Allah ya gafarta mata. Dukkanin su Allah ya madaukakin sarki ya fe kurakuran su ya sa aljanna Firdausi ta zamanto makoman su. Wanda suka rasu ba kafin su da dadewa irin dan uwa Malam Sagiru da sauran duk ƴan uwa musulmi da su Malam Ibrahim da muke zaure da su cikin masallaci, su Malam Zubairu da dai sauran da tawa unguwan nan su dogo su wane ne duk dai da muka tsara da ba za mu tuno ba. Dukkanin su muna addu'a Allah ya ji kan su, Allah ya gafarta musu, Allah ya jaddada rahama a gare su, Allah ya ba su hutu cikin kabarin su, Allah ya kuma yasa idan za mu tadda su lafiya, Allah ya sa mu tadda su da imani, Allah ya gafarta musu baki daya. Kuma dai wannan karatun da na insha Allah shine karatu na ƙarshe. Babu ranar dawa insha Allah har sai ran da Allah ya kaddara dawa ta daga Sudan kenan. Ban sa ranar tafiya ba, ba ranar tafiya a yanzu, amma dai gaskiya mun dakata da karatu har sai bayan Allah madaukakin sarki ya kaddara dawowa ta. Zan yi kokarin har hada abubuwan da na bar su daidai ko a warwatse. Zan yi kokarin har hada su tabbatar dai komai ya kammala. Watan da ya kamata in yi dukan su ne watan biyar mai shigowa. To dai ko a shi ko a bayansa dai ina fatan Allah madaukakin sarki ya hore mu in yi cikin gaggawa, ya sa kuma yi cikin nasara. Da haka ina neman addu'a Allah ya sa a yi shi a cikin nasara, Allah ya sa a gama a cikin nasara. Insha Allah kuma sai ran da Allah ya kaddara dawowa ta in ya sa Allah mai sai tunanin ranar da za mu sa karatu mu ci gaba da yi wannan karatu din. Allah ya sa mana albarka cikin abin da muka faɗa tsawon wannan karatuttuka din. Mun samu mun yi darasi har kusan 57 kenan ko. Allah ya sa mana albarka a cikin su. Allah ya ba mu ikon kiyaye mu aiki da abin da ya dace. Dukkan abin da muka karanta ne daidai, Allah ya ba mu ikon kiyaye, Allah ya ba mu ikon tabbaka shi. Wanda yake na kuskure Allah ya sa mu gara, mu gane, mu aiki da abin da ya dace. Tambayoyi wanda yake cewa assalamu alaikum, Allah ya kara wa malam lafiya, amin. Malam na kasance ina tare da mutane, ni kuma ina zaune da su lafiya amma suna min mummunar fahimta. Na kasa kenan ko na rasa yadda zan yi da su. Ina buƙatar shawara yadda zan yi da su. Ina ga mun karanta a hadisance ko ka mu'amalance su ka musu kyakkyawar mu'amala, in sun munana musu in ka tahira ma karama da abin da ya fi alkhairi. Idi fa abillati ya hasan fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatu sanhu wal hamim. Wani ba tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina da ƴan uwa duk alkhairi ina musu, amma su kuma ba abin da suke wuhe musgunawa da cutanwa, amma ni kuma kyautata musu ne. Manzon Allah yace idan kana yi musu haka din ka annama tu safihuhumul mallaku, idan haka kake yi kamar kana cusa musu wani gaskami ne ko wani kaikayi ko kamar kana cusa mutane a cikin su. Da haka kai hakuri wajen zama da mutane, kai hakuri wajen mu'amalantar su, ka zamanto mai yafiya mai dauke kai. Kada kake fatan Allah baka dama karama ko kuma ka samu damar da zaka wa mutum gori ko ka taka shi yadda ya taka ka. Karama komai da alkhairi, wannan shine yafi zama alkhairi. Allah ya samu dace. Allah kai malam gida lafiya, amin. To malam kakata ce ta mutu, ta kai shekara wajen tofa 40 ce ai kaka da 40 kakata ce ta mutu ta kai shekara wajen da yawa dai. To malam ana bin malam ana bin ta azumi. To malam za a iya rama mata kofa? Eh, idan mutum ana bin shi azumi ana iya rama masa azumi daidai da fadin Allah, fadinullahi ahqqu bil qada'i. Eh kuma tsufan ya kai mata tsufa na jagwabi ne, abin da ya dace duk ranar da aka yi azumi ku dauki abincin mutum ɗaya ku bada mata, shikenan an huta lafiya kada ba zancen ramuwa. Mutum ya kai shekara 70, shekara 80, shekara 90, shekara 60 ma rauninsa ya kai da ba zai iya yin azumi ba. In dai raunin ya kai ba zai iya yin ba. Abin da aka ce shine kawai ran da za a yi azumin ko idan an sha ruwa ko kafin a sha ruwa a dauki abincin mutum guda a bada, shikenan azumin sa na ran nan ya je lafiya kalau. da kai da ka sha zafin rana kake zuba ruwa a jikinka kake kwanciya a farin rere duk azumin ku iri ɗaya ne ladan iri ɗaya ne ana la'akari da shi din yayin lokacin yana yarinta Allah ya sa mu dace saboda wasu malaman sun ce to insha Allah salam malam ya halatta idan za a shiga gida a yi addu'a kuma kowane gida ne idan mutum zai shiga sai ya yi addu'a eh idan ba gidanka bane za ka shiga kawai an ce kai isti'izani ne ka nemi kai sallama ko idan da kaltum buyutan ghaira buyutukum fa sallimu ala ahliha ko idan za ku shiga gidan ne gidan da yake ba naku bane kuwa masu gidan sallama wata kuma ayar take cewa sai an nemi izini wannan kuma ta ce sai an yi sallama sana hadisin muhira ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce isti'izanu salatu shi ne ma izini na shiga gidan ana yin sa ne har sau uku a dan kwankwasa alama ce ta neman izini ko kamar yanzu da muke da gidaje in ka zo ka samu kofar karar kofar karar sai yana cewa cikin gida kar wannan bubuga da zaka yi neman izini ne idan an ce waye ka ce assalamu alaikum ni ne wani in shigo shikenan ni ma karin neman izini ne kenan ko eh shigo ne ka ji an maki assalamu alaikum wa alaikum assalam in shigo sai aka yi hiru in shigo aka yi hiru kar ka tambaya wai me yake faruwa ka juya ba ce kawai eh shine zaman lafiya a cikin wani al'amari din Buzaira da yaje gidan Abu Umar al-Khattab radiyallahu anhu ya kwankwasa mai gida assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalam ya sake kwankwasawa assalamu alaikum wa alaikum assalam assalamu alaikum wa alaikum assalam ko ya kwankwasa har sau uku ba a yi magana ba sai Umar yana kokarin ya kimtsa ya amsa ya ba shi izini shi kuma da ya ji har sau uku kawai sai ya juya ya tafi shi Umar da ya fito ina mai sallama ka ce ga idan har yayi nisa sai ce a kirawo shi ana kiran zai ce kai dan me zaka zo ka buga min gida kai mun sallama an fito kuma ka kama hanya kai tafiyar ka sai ta aiman dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala istizna salatun fa in udhina lak wa illa sai ce an ce ai bi sa uku ne in an maka to in ba ma ba fa kai ka juya Umar ya ce ko me yake kuma manda ka bata mun lokaci na fito hawa haddawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaki ce wallahi sai ka kawo wanda ya kawo ga ya maka wannan hadisin ko da kuka ji hadisin tare in ba ka wallahi na sa amma bulala a garin nan ce wallahi sai ka kawo sheda mugure ce na shiga uku kenan kuma ya rasa unguwar Banu Salama ya ce da Allah ya unguwar nan kuma rai na je na karanta Umar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan salatin ya ce ko in kawo sheda ko a mumbulala akwai wanda ya ji hadisin a cikin ku daga wannan hadisi wala har ayi salabi duk sun iya shi duk sun sani aka da kai yaro ta haika da haika Umar duk yan unguwar Banu Salama sun san wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗe shi kaga kenan ilimi yana boyuwa a wajen manyan sahabbai kuma kananan sahabbai su same shi daga cikin uzurin da malamai suke wa manyan malamai kenan na wajen sabani wannan ya samu wannan hadisi wannan bai samu wannan hadisi din ba abin da yake kai mu shine in za a shiga gida ana addu'a kuma idan gidanka ne zaka shiga ana addu'a idan gidanka ne zaka shiga kuma ana addu'a idan gidanka ne zaka fito ko in zaka shiga zaka ce bismillah waladna wa bismillah kharajna wa ala allah rabbina tawakkalna haka ake addu'ar shiga gida idan kuma fitowa zaka yi allahumma inna a'udhu bika min an adalla aw udilla aw azalla aw uzalla aw azlama aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya sai ka sa kabar ka sai ka fito daga gida in ka koma kai wannan addu'ar bismillah waladna da sunan ubangijinmu ne muke sanya kafar mu dan komawa gida wa bismillah kharajna da sunan sa ne muka fito da sunan mutar da gidan shi wa ala allah rabbina tawakkalna dogaran mu ga allah ubangijinmu ne wannan ita ce addu'ar kulle gida ita ce addu'ar neman tsare ita ce addu'ar duk fitin cikin gidanka inda ma wata da take tsare ka dawo a sake tada mu hankali wa ala allah rabbina tawakkalna duk an wuce wannan guri insha Allah wuce Allah ya sa mu dace mala yan halatta idan mutum yana menstruation yayi alwala eh mace kenan ko mutum idan mace tana menstruation ya halatta tayi alwala idan mace tana jinin al'ada kenan ko ya halatta tayi alwala babu laifi dan ta kara samu cikin tsarki ta kara zama cikin tsarki babu laifi tayi alwala babu laifi tayi wanka babu laifi tayi duk abin da yake na tsafta ne babu laifi a cikin shi sai dai ba sunan alwalar ta ba irin alwalar mutane ba sunan tsarkin ta ba irin tsarkin mutane ba sunan wankan ta ba irin wankan mutane wallahi ta'ala a'ala na'am alansin a maka to ba a tsinta barantana yi barantana ke inda ka gani anan zaka bar shi kawai ko ka dauka ka ta akai masallaci ai sigiya ba ai inda ka gani kawai anan zaka bar shi har bihi ya zo ya gani har ya lalace a guri in ba wanda zai gani ko ba a dauka gaskiya shine haramcin gari maka in ka dauka ka cire alfarmar gari maka su wani ya zo gari maka yace wallahi yanzu nan ne yadda agogona anan na rasa to ka fata alfarmar gari gare ya zo gurin ya tadda an take hiyar bibbige akan a dauka a rataye masa yazo a ajinta abunan agogon sa aka tsaya kai ganye a sama da problem inda yake kawai anan zaka bushi ita ce alfarmar gari maka din kuma hata gamba ba a cira hata asuwaki ba a cira ba irin nan bane zaka daga mai na ka ballo mai na kai kariya kawai ka sa baki ba ayi a garin maka in kai ka karbar alfarmar wannan gari mai na so ake kawai yayi rige ya zama katu ba abinda ake so a taba a ciki banda abinda aka nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uzurinsa illa izhir ko ita san izhir ne kamar ita ce mai kama da gamba ko suka ce muna amfani da ita wajen rufin gida muna sa ta a cikin kaburburan mu manzon Allah ya ce to illa izhir wannan shine kadai abinda aka bada dama a cira ayi amfani da shi subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillahi rabbil alamin